من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يولا هدي شا تقص دوتر رمضان شكرا تدبو دين دريب أم دا أربعين دا هدو ودي دين دا ترى دوتر هدو شكرا تدبو ديو دا أشرين دا هدو. A wannan masallaci mai albarka, masallacin Imam Malik da ke gaida, muna nan a cikin karatunmu na suratul An'am. Mun tsaya a kan aya ta 142. Insha Allah malam zai karanta mana aya ta 142. Dabbobin ni'ima jinsi takwas ne, minan zane sinai ne, daga jinsin tumakai akwai guda biyu, wa minan ma'adu sinai kuma daga jinsin awakai ma akwai guda biyu. A jinsin tumakai akwai rago, akwai tinkiya. A jinsin awakai akwai akuya, akwai taure ko musulmi. Kul a zakareni harrama aminun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, ya Rasulullah ya tambaye su, a zakareni shin mazan nan guda biyu wato rago da taure harrama su aka haramta, amil unsayaini ko kuma matan nan guda biyu wato akuya da tinkiya, an mustamalat alayhi arhamul unsayaini ko kuma abinda mahaifar waɗannan matan guda biyu na dabbobin su ne aka haramta, nabbi'uni bi ilmi, ku bani labari da ilmi, in kuntum sadiqin, in dai kun kasance masu gaskiya ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya rushe ƙa'idar nan da wato kafirin Qurayshawa suka sanya wa kansu, ta ware wasu dabbobi su ce wannan na Allah ne, wannan kuma na gumaka ne, waɗannan keɓantattu ne kawai ga maza, waɗannan keɓantattu ne ga mata, ko kuma waɗannan an yi tarayya tsakanin maza da mata, shine Allah subhanahu wata'ala yake yake yi musu tahdi yake musu wato kalubale to shi dai Allah da ya halitta dabbobi na ni'ima jinsin su guda takwas ne akwai wato guda biyu daga bangaren tumakai wato akwai tinkiya akwai rago a bangaren awakai akwai taure akwai wato afiya to shin wa'anne aka haramta wa'anne Allah ya haramta a ciki mazan ya haramta na wa'annan dabbobin ko ko matan ya haramta ko kuwa abinda matan suke dauka a cikin su suke haifar daga wa'annan dabbobin su Allah ya haramta su ba da amsa amma fa nabbi'uni bi ilmi amsar ba ta molanka irin yadda suka haramta da san zuciya ba a'a su ba da amsar da ilimi menene ilimi ko shine wahayi su faɗi inda aka yi wahayi a cikin wani daga cikin littattafai aka ce an haramta wa wato mata cin wasu nau'in dabbobi amma an halatta wa maza su faɗi inda aka yi wannan nabbi'uni bi ilmi ku ba da labarin amma da ilimi in kun tumsa da gain in dai har da gaske kuke cewa wato Allah ne ya haramta tunda abin da suke cewa ba wai suna cewa su suka haramta ba suna nufin cewa Allah ne ya haramta waɗannan abubuwan da su suka ce sun haramta suka haramta wa kansu sai Allah madaukakin sarki ya ce wa min al iblis nayni a jinsin raƙumi ma akwai guda biyu shine raƙumi da kuma raƙuma ko taguwa wa min al baqari nayni daga jinsin shanu ma akwai guda biyu akwai saniya kun a zakarini harama amil unsayi ya rasulullahi tambaye su shin su ma a wannan din mazan aka haramta ci amil unsayi ne ko ko matan aka haramta amma stamalat alaihi arhamul unsayi ko kuma abinda mahaifar waɗannan matan guda biyu su aka haramta ci wato raƙuma da saniya su aka haramta abinda yake cikin su na daga nono ko kuma ƴaƴan da za a haifa wanne aka haramta a ciki am kuntum shuhada ko kun kasance kuna halarce ne iz wasaqullahu bihala lokacin da Allah ya muku wasiya ma'ana ko ko wani wato haduwa kuka samu da Allah ya muku wasiya yace ku kadai ku je gashi wannan an ba in wahayi ne to wani annabi aka saukarwa wani littafin ne ko ko in kun ce ba wa'i bane to ko kuna nufin dai Allah ne ya kira ku gefe aka yi mitin ya gaya muku yace ku je an haramta muku wayannan an halatta muku wayannan a ina aka samu wannan shi dai mai kaya bai haramta ba bai kuma ce ku haramta ba ta yaya aka samu wannan haramta in akwai inda yake shi Allah ai baya magana da dan adam kai tsaye sai dai da hijabi to a ina aka samu ku inda kuka samu ko ko kun samu alfarma ne da Allah ya keɓe ku ya yi muku magana ba tare da an yi muku wahayi ba shine Allah subhanahu wataala yake ce musu am kuntum shahada ko kun kasance kuna halarce ne idh wasaqakum bihadha kun zo ne an samu lokaci da Allah ya muku wasiya da wannan kamar yanda mutane suke yi wa wato masoyansu wasiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan tambaya ce da aka musu da basu iya amsa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba li yudilla an-nas bi ghayri 'ilm fa man azlama to waye ba kowa zalunci waye ya kai wannan azzalunci mimman iftara 'ala Allahi kadhiba fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya li yudilla an-nas bi ghayri 'ilm dan ya fasar da mutane ba tare da ilimi ba ba ma wai shi kadai ya fata ba a'a ya kirkira wa Allah tsari ƙarya dan mutane su zo su bi shi akan wannan su bi waye ko wannan ƙarya duk duniya babu matsayin da yake kowa ƙarya shine wanda yace Allah ya masa wahayi kuma bai masa ba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayya ko yace an masa wahayi bayan ba ai masa wahayi mutu waye ko wannan ƙarya saboda wato ba wanda za a yi wa ƙarya ta zama babban ƙarya wacce ba irin ta irin Allah. Saboda shi Allah in ba a bi shi ba wuta za a shiga, in an bi shi aljanna za a shiga, kuma shi kadai yake da wannan, shi kadai zai iya wannan, ya zamana cewa wanda ya saba mata zai sa shi a wuta, wanda ya bi shi zai sa shi aljanna, in ba Allah ba, ba wanda yake da wannan, ba wani dan adam wanda wato ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma manzon Allah, Allah ne ya hada wato biyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayyar Allah. Atiullah wa atiur rasul, me yasa Allah ya hada biyayyar Allah da ta manzon Allah? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, la yantiqu anil hawa, ba zai fada abin da kawai shi dadi yayi masa ba, ko haka yake so, ba zai yi wannan ba. Amma duk bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani wanda san zuciya ba zai iya shiga cikin rayuwarsa. So idan ya dauki san zuciyarsa yace Allah ne ya bi, yace ayi, to kuma Allah kine abun aiwa biyayya, kamar yanzu yana nufin cewa wanda bai bi wannan san zuciyarsa ta ba, to fa zai shiga wuta, kuma kaga ƙarya ne. To babu wanda ƙarya za ta yi tasiri kamar wato a ce wato ta yi muni kamar wanda ya yi wa Allah ƙarya, babu. Saboda shi ne sama da kowa. Inda za mu gane wannan, gwargwada a cikin mutane, gwargwadon kimarka a cikin mutane, gwargwadon tasirin da za ƙarya da za a yi maka za ta yi tasiri. Yanzu mutumin da yake wato haka mai sai da ƴan kayayyaki haka a unguwa, sai aka yi masa ƙarya, da kuma ƙaryar da aka yi wa gwamna, wacce za ta fi tasiri ta gwamna, saboda darajar su ba ɗaya ba ta. Da zarar yanzu an kanta kun ji abin da gwamna ya ce, me ya ce, zai ce ai ce ya ce kaza ya ce kaza, to sai ga nan magana ta ɗauka, to ya aka wani ko mai niyyar tamka ba zai tamka. Amma idan wani mai haka kawai aka faɗa aka ce ai waya ne faɗa, in ya ji dawa to shi mai haɗa shi ma da wannan, an fahimta, sai mai haɗa shi da wannan kaza, ko ma dai da an yi wasu ƙila ba za ka ɗauki abin da tasiri ba, saboda shi wannan nan gwamna ya da soja, ba shi da ɗan sanda, ba shi da kotu, ba shi da kurmi, amma gwamna duk yana da waɗannan. Don haka ana magana cewa yanzu umarnin da gwamna ya bayar, idan mutum ya saba, akwai yiwuwar a turo ƴan sanda da sojoji su kama shi, akwai yiwuwar a kai shi kotu, akwai yiwuwar a kai shi kurmi, duk akwai yiwuwa ga wanda ya saba umarnin gwamna. Amma wanda ya saba umarni na, menene zai biyo baya? Sai me kuma? An fahimta, sai me yato? Ba wani abu, ba abin da zai biyo baya, ba abin da zai biyo baya. To in ka kalli wannan, to sai kuma ka ga irin girman Ubangiji da shi kuma tasirinsa a cikin rayuwar duk wani abin halitta. Idan gwamna a garinsa yana da wannan tasirin, to ina ga wanda kuma shi duk duniyar mutum da aljan da dabbobi da kwari da tsuntsaye da komai a ƙarƙashin sa ke tafiya. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman azlama mimman iftara ala Allahi kadhiba, waye ya yi kowa ƙarya fiye da wanda yake kira wa Allah ƙarya. Kuma ma ƙaryar ba wai don wani a'a li yudhillan nasa, don ya ɓatar da mutane. Allah mai rahama ne ga bayinsa, mai son gafara ne ga bayinsa, mai son bayinsa su rabauta ne, sai wani kuma ya zo ya ɗauke su daga irin wannan falala da rahama da Allah ya sanya wa bayinsa, sai ya janye su daga wannan wajen, ya kai su wani waje, ya ajiye su, ya wahalanta su, suka wahala, suka bauta wa shaitan, suka gama kuma suka je suka shiga wuta. Shi kuma Ubangiji ba wanda yake so da bayinsa ba. Don haka su yanzu waɗannan waɗanda ke ware abubuwa su ce kaza halal ne, kaza haram ne, sun janye mutane daga Allah ne, sun haɗa su da gumaka bayan Allah bai umarce su da wannan ba. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليذل الناس بغير علم دنيا بتد متاري با تاره da ilimi ba mana wannan ilimi ba tare da wahayi ba ke duk wanda ba wahayi Allah ya masa ba to duk abin da zai fada zuwa ga Allah in dai ba wahayi zai dauko ya fada abin da Allah yake ba to ƙarya yake san zuciyarsa ne kuma yayi wa Allah ƙarya Allah madaukakin sarki yace inna Allah la yahdi al-qawmaz zalimin lalle hakika Allah baya shiryar da wato mutanen da suke azzalimai mutanen da suke zalunci Allah baya shiryar da su me yasa Allah subhanahu wataala baya shiryar da azzalimai wato saboda yawanci wanda zai zalunci to dama sai ya zama ya san me zai yi sannan zai zalunci shi kuma yawancin wanda yake yin ba daidai ba yana sani to ba lallai ya dina ba wanda bai sani ba ana ce masa kaza da kake kuskure ne in ya fahimci eh haka ne sai ya bari amma wanda ya sani shi yasa wato Allah subhanahu wataala yace akan munafikai Allah yace sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin Allah yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka nema musu gafara ko ma baka nema musu ba shi Allah ba zai gafarta musu ba me ya jawo saboda Allah ya faɗa a farkon sura yake cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi ala qulubi saboda sun san Allah sun san manzon Allah sun san su ne daidai abin da yazo da shi shine daidai sun sani sun shiga ma musulunci sun gani amma a haka suka watsar suka taki shi yasa Allah subhanahu wataala ya kyale su to Allah subhanahu wataala zaka ga duk inda akai magana kafirai ma sai ga Allah subhanahu wataala yana magana rahama yana magana gafara kamar yadda zamu gani anan aya da zata zo a gaba amma in akai maganar azzalimai sai ga Allah subhanahu wataala yana rufewa yana nuna cewa ba zai shige su ba saboda azzalimi da gangan yake yi dan zalunci ne dan bukatar sa ce shi kuma Allah ba abinda baya so irin tsaurin ido aljara'a wato tsaurin ido ka saba masa kana ji kana sana kana ganin cewa eh Allah saba maka nake na sani ba zan bari bane kamar haka mutum yake fara shi yasa duk sanda mutum zai yi zunubi bai fiye yin zunubin da imani a tare da shi ba amma azzalimi yawanci shi da zara'a ta ci take kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min wato wanda zai yi zina baya zina da imani a tare da shi in dai imanin yana nan ba zai iya zina ba sai imanin ya fita wanda zai yi sata ba zai iya yin sata da imani a cikin sa ba in dai imanin yana nan ba zai iya sata ba in ko yana nan imanin yana nan yayi sata to ba zai iya daina sata ba kuma Allah ba zai kyale shi ba ba zai kyale shi ba saboda wato in kamar yadda Ibn al-Qayyim yake sifantawa da yake magana akan irin wannan bambanci tsakanin azzalimi da wanda ba azzalimi ba yake kawo yake cewa wato mutum ne zai zo zai yi abu sanda ya zo zai abin na ba daidai ba ya ji a ranta cewa ka Allah bai yana kallo ya kawo wannan a ranta sanan na biyu ya ji cewa na san fa Allah ya fi ni ko duk wani ƙarfi da wani iko da nake da shi Allah ya fi ni in ya ga dama a yanzu zai iya ɗauke raina ko ya ƙwace lafiyata ko ya ƙwace garina ko ya ƙwace kazana a lokacin yana jin wannan kuma ya tuna cewa Allah ba shi da mantuwa kuma ya tuna cewa lallai Allah zai tashi mutane kuma a haka yin zunubin to wannan ba zai iya daina zunubi ba so da duk abin da zai sa a bar wannan zunubin yana tare da shi yake yin zunubi ba haka ba zai iya daina ba
shi yasa zaka ga da yawan lokaci Allah subhanahu wa ta'ala yake maka inna allaha la ya'dil qaumaz zalimin, Allah baya kiri azzalimai sune waɗanda suke sabawa Allah da gangan, saboda su ma waɗannan sun san cewa ba Allah ne ya umarce su su ware wasu dabbobi ba, ba Allah ne ya ce musu cewa dabbobi kaza mata ba za su ba duk ba su ba, amma suka yi. Kuma ga manzon Allah yana gaya musu cewa in kun tafi haka akwai azabu, sun kuma sani an tambaye su ma wa ya halicci sama da ƙasa, dabbobin na da kuke bayan su wa ya halicci, sun ce Allah. To me yasa ba za ku yi wa Allah biyayya kai ba, sun ce su dai haka za su yi. Kaga wannan mutum yana yi ne bi kulli jara'a. Shi yasa sai Allah ya ce inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin, Allah baya wato shiryar da waɗanda suke azzalimai. Don haka duk wanda yake yin wato saɓon Allah bisa zalunci ba wai don gafala ko kuma rauni irin na ɗan adam ba ko bin son zuciya yake bisa zalunci, to Allah bai fiye shiryarsa ba. Allah baya shirye masu irin wannan. Shi yasa a nan malam yake cewa wa awwalu man dakhala, da Allah subhanahu wataala yace inna allaha la yahdi al-qawmal zalimin, yace wa awwalu man dakhala hadhihi al-aya Amr ibn al-Hay bin Tam'a, malam yake cewa farkon wanda zai shiga cikin wannan ayar da Allah yace ba zai shiga azzalimai ba, to yana daga cikin su Amr ibn al-Hay. Shi Amr ibn al-Hay shine mutumin da ya fara kawo batun gumaka cikin wato Larabawa. Muhammad ibn Ishaq ya ce yake faɗa a cikin littafinsa wato Muktasar Sira, Muhammad ibn Ishaq Muktasar Sira yake faɗa, yake cewa wato shi Amr ibn al-Hay zuwa ya yi garuruwa wato kamar a sa amfani shekan ne ya yi amfani da shi, ya nuna ya zo yake yi masa wa'ayi irin wa'ayin da shekaru suke mutane, ya nuna masa inda aka binne tunda da aka yi ruwan tufan da gunkin nan Yahus da Ya'uf da Nasra, su ma duk ruwa ya shanye su ya ce ya rufe su. To amma tunda shedan ai shi a gabansa aka yi ruwa yana gani, kuma tunda ya shi ya zo dama ya zuga mutanen zamanin Annabi Nuhu akan su bauta wa waɗannan gumakan, to yana biye da wannan gumakan ya san inda ruwa ya binne su, don haka shi ya nuna wa Amr ibn al-Hay inda gumakan suke, ya je ya tattono su ya zo ya kawo wa Laraba su ya ce musu ai waɗannan alloli ne da ake bauta musu, ‘ya’yan Allah ne kaza kaza, yi musu wannan. Daga nan suka wato ɗauka suka ci gaba da bauta musu, suka ci gaba da bauta musu bayan da ba su da wannan bautar gumaka. Kawai rayuwar suke ta jahiliya, kawai rayuwa suke ta jahiliya. To rayuwar jahiliya ta ɗan fi sauƙi fiye da a ce wani addini suke na bautar gumaka, saboda gumakan suna da tasiri a zuciya. Ita kuwa rayuwar jahiliya duhu ne kawai, wato rashin wayewa ce, da ka zo an wayar da kai za ka gane shi kenan. Amma nan idan an ya haɗa da aƙida, to aƙida tana da wuyan magani, aƙida tana da wuyan magani, da aka sai zo ya maida masa abin aƙida ne. Shi ya sa Sayyidina Umar ana tsaka da yaƙi lokacin da Sayyidina Abubakar ya rasu, ana tsaka da yaƙi Khalid bin Walid yana komanda, Sayyidina Umar ya tura ya ce daga sanda wasiƙan nan ta zo hannunka na cire ka daga komanda. Mutane suka yi ta mamaki tun manzo Allah yana dare yake sa Khalid komanda, Sayyidina Abubakar ya zo ya ƙara sa shi, kuma an yi nasara ta ko'ina. Sai aka tambaye Sayyidina Umar menene yasa za ka ce shi bayan Annabi ya yarda da shi, Sayyidina Abubakar ya yarda da shi, sai ce wato yana tsoron tunanin da mutane suka fara yi akan Khalid bin Walid kan cewa in dai ya jagoranci yaƙi sai an yi nasara, dole sai mun kawo wa da mutane wannan da su ba Khalid ne da Nasir ba a hannun Khalid take ba shine sai yake cewa fa inna mudawatil qalbi a ayat madawiha wato domin cutar zuciya tana gagarar masu magani cutar da take cikin zuciya masu magani gagarar ta take shi yasa sai ya cire shi da ya cire shi kuma aka yi nasara a yaƙi dan mutane sun gani sun gane cewa ashe nasara ba hannun kalba ne kaga dai mutane ne daga sahabbai da wai amma saboda duk yaƙin da ya jagoranta sai an yi nasara tun yana jahiliya yake jagoranta yaƙi ba a taɓa yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala ta yanda har sai da aka rika kukan ma ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba kamar yakin Uhud kuma Khalid shine sila shine sila sai da aka sumar da annabi sallallahu alaihi wasallam aka dace hula kwanan da take kanka ta fasa kanka ta huda mata ta huda mata kuma ta tuka kanka haƙoran da suka gaggabe annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bai san a inda suke fara shi da sahabbai sahabban da suka je yakin a mutum 100 a adadin mutanen da suka je yakin waɗanda ba su samu raunin sara ko suka ko harbi ba da hannunka na kafa da hannun yafanka na kafa da na hannu ba zai lissafa su ba ba su ba kai haka duk an raunana su banda wanda aka kai sai aka zubar aka farka wasu akwaiyar hanzar aka farka masa ciki aka ciro hantarsa duk a wannan lokacin aka yi wannan abin kuma duk halin mai filan shi ne kwamandan da ya jawo wannan abu to ya dawo musulunci kuma ya zo ya ɗora da aka tafi yakin mauta abin da ya faru duk waɗannan yaƙe-yaƙe mai Khalid ya jagorantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina ma yake gaya mutane yake ce musu yau fa wato zararren takobin Allah ya karbi jagoranci Allah ya nuna masa cewa zararren takobin sa ne shi to amma saboda gudun ne zai je yazo sai na Umar so da kafin ba wanda yake da yaki da abin da yake na aqida kamar sai na Umar kuma a cikin sahabbai a jagorancin sa shi yasa wata rana ya tsoro zai wuce sai ya ga mutane suna zuwa wajen wata bishiya suna zama suna hutawa suna ta nuno kamar suna da muhimmanci sai na Umar ya tambaya wannan bishiyar ba sai aka ce ai bishiyar da aka yi bai aka rido ba ya ma manta da shi aka yi abu amma so da ya san ba bishiyar bace an fahimta ba bishiyar bace eh ba bishiyar bace kawai abu ne coincidence ne abin faruwa yayi a gurin ta ko a ina abin ya faru haka zai faru ba wai ita ba ta tirin ta bane sai na umar yace ku je jike min gida ku sassake ta har kafanta aka je aka sassake ta aka tire ta shikenan kike to goma ga inda za ku dan nan gaba za ku zo ki ta dutsen Hajar al-Aswad da mutane suna zuwa suna sumbata su sai na umar duk san da yaje sai yayi rantsuwa ce wallahi na san baka da wani tasiri baka kashewa baka rayawa baka da wuta baka da aljanna manzon Allah na ga ya sumbance ka kawai shi yasa zan sumbance ka amma baka da tasiri sai sumbace shi sai tafi kullum ya je zai sumbace sai ya gaya masa wannan so da mutane kar su dauka yana da wani tasiri su zo su rika wankewa suna zuwa suna jikawa suna wani abu shi ko wani kaza duk saboda zai taba aqidar su zai taba aqidar su to ba abin da yake da matsala irin yi wa Allah kariya saboda zai taba aqidar mutane zai taba aqidar mutane shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa Allah la yadullu ma zalalta shi wannan aulu bin al-wahid din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya zan shi a wuta an nuna masa shi a wuta an nuna masa shi a wuta saboda ya kawo mutane bautar guma wanda da bai kawo wannan ba da abun ba haka yanda ya zama zai zama ba da haka malam anan yace wato shi amru bin al-wahid yana daga farkon wanda zai shiga cikin wannan aya kuma shine yazo ya sunnanta musu bayan ya kawo musu wata gumaka kuma ya sunnanta musu ware dabbobi su ce ai wannan sa'iba ce wannan ham ce wannan wafila ce duk shi ya kawo musu wannan wayan san dabbobin da ake ware a ce wannan maza za su ci mata ba za su ci ba wannan ba za a hauta ba wannan ta Allah ce wannan ta gumaka ce duk shi ya kawo wannan duk shi ya kawo kama sabata zalika bi sahihi kamar yadda wani ya tabbata cikin sahih bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya gan shi a wuta sai Allah ya ce
Allah madaukakin sarki yace kulla adin ga ya musu ya rasulullahi ni ban samu ba fima uhiya ilayya cikin abinda aka yi min wahayi muharraman wata dabba da aka haramta ta ala muharraman ala qa'imin yad'am wani abinda ake ci na daga dabbobi da ake cin su ban samu wani abu da Allah yace min haramun bane a ciki ko kuma nau'i dandangi na abinci babu wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala yace min haramun ne illa an yakuna maitatan sai dai idan wato mushe ne ma'ana anan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama gaya musu abin da ya halatta kuma ya gaya musu ba abin da ya haramta a cikin abin da ke haramtawa sai Allah yace to da manzala ta tawa yanzu gaya musu mu kuma wanda muka haramta su ji inda gaske suke yi so suke yi su faɗo wani abu sai Allah ya haramta to gana Allah na gaske shine Allah subhanahu wa ta'ala yace illa an yakuna maitatan sai dai abin da yake mushe wannan dai mushe da kuka ce Allah ne ya yanka shi ya fitantanta a tuba yankan mutane mutu dai har yanzu dai ana nan akan baka Allah shi ya haramta tunda ba abin son zuciya bane ya haramta shi audaban matsohan ko kuma jini da yake kwarara jinin da yake kwarara shine jinin da an yanka dabba za a ga yana zubowa ko abu an samu rauni a jikin dabba jini zai rika kwararowa wannan jinin da ake kwararowa a jikin dabba an yanka ta to wannan jinin shi haramun aulama khinzirin ko kuma naman alhanzir wato alade shi ma wannan haramun ne su wa'annan guda uku an haramta su ne fa inna urijisun domin kazanta ne su domin kazanta ne mushe kazanta ne jinin da yake jiki ya kekashe a jiki sannan ba a san cutar da ta kashe shi ba don haka wannan kazanta ne mutum ya ce Allah kuma ya haramta cin kazanta daman matsu jinin da yake kwarara shi ma kazanta ne saboda cututtukan da suke cikinsa yana cutar da ɗan adam don haka shi ma kazanta ne lama khinzir shi ma naman alhanzir lama alade shi ma kazanta ne saboda mai so da shi kuma kazanta yake ci ba shi da abinci sai kazanta ya ci kashi ya ci fitsari ya ci kwata ya ci duk abin da yake kazanta zai ci ya ci mushe komai ci yake yi shi an ce har ƙarfe ma shi ci yake to wato wannan shi sai ya zamana namansa shi ma ci keke da cututtuka saboda ci makarsa ta cututtuka ce don haka shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi aka faɗi illa da su aka haramta au fiskan ko kuma abin da aka haramta ne saboda fasikanci ne cikon na hudu kenan uhilla li ghayrillahi shine abin da aka yanka ba ambaci sunan Allah ba da ganga duk abin da aka yanka gashi dai shi an zubar da jinin kuma lafiyayye ne an dauka an yanka amma abin da yasa Allah ya hana a cin shi saboda fasikancin da aka yi a ciki wato ma saboda sabon Allah da aka yi a ciki saboda sabon Allah da aka yi a cikin sa da haka aka haramta cin sa Allah subhanahu wa ta'ala yace fa man dhurra ghayra baghin duk wanda ya shiga matsananin bukata ba mai wuce gona da iyaka ba mai ba ganin dama ko yayi wa kansa uzuri ba a'a hakikanin uzuri ne hakikanin larurar rayuwa da ta same shi sai ya bukaci zuwa waɗannan abubuwa da aka haramta wala adin
ba kuma mai ketare ko ba mai tsura gaira bajin ba wanda zai yi barna ba wala adin ko kuma wanda zai ketare iyaka to babu laifi shi wannan yace fa inna rabbaka ghafurur rahim domin Allah mai gafara ne kuma mai rahama malamai suka fada a karkashin waɗannan wato wannan aya cewa Allah subhanahu wata'ala ya kididdiga abubuwan da suke haramun ga mutane gaba daya haramun da ke gaba daya in dai alqur'ani zaka samu wani abu da Allah ya haramta to babu sama da waɗannan in dai a abinci ne a abin sha akwai irin su giya da kayan da suke bugawa wannan abin sha ne amma abinci so da shi wani zai yi tato ai jini shi ma sha suke ai shi ma jini daskarar da shi ake yi sai a daskarar da shi sai a gyara shi a tafasa shi sai a yi abin da za a yi shi da ko a nan garin ma ana yi ko da yake yanzu ma ban sani tun da garin da girma amma dai da ko a nan garin ana yi mun san inda ake sai da hantar jini hanta ce amma jini ne mun sani a cikin gari mun san inda ake siyarwa daga baya Allah ya kawo wayanda suke kula da abubuwa suka zo suka hana aka kama wayanda suke siyarwa amma mutane sun sani ana siyarwa to waɗannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta wannan shi yasa malamai suka samu sabani akan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yace wato an haramta kullu zinabin min as-siba dukkanin wata dabba da take da fika wa zimi khalabin min as-tuyur da kuma wato tsuntsaye da suke da umba suke da farata suka ce wato wasu suke ganin cewa makaruhi ne tunsu wasu kuma suke ganin cewa haramun ne da yawa daga cikin malamai mafi yawan malaman hadisi su taba kancewa su ma haramun ne domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne su kuma wasu daga ciki kamar mu mazhabin mu na maliki imamu malik shi a wurin sa yace a'a ba za su zama haram ba tunda gashi Allah subhanahu wata'ala ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yata'amu wato a gaya wa mutane cewa ya rasulullahi ga musu in dai a wahayin da aka yi ma ne baka samu wani abu da aka haramta cin sa ba sai waɗannan abubuwan da aka lissafa imam malik ya ce to tunda aka faɗi waɗannan aka tsaya iyasu to haramin na abinci ya tsaya iyasu ne dan haka sai suka ce sai imam malik yake fatawa da cewa wannan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa ya faɗa ne a zuwan cewa wato waɗannan su goma makaruhi dan haka za ka ga a mazhabin mu na maliki an kan karanta littafin mu na fiqh za ka ga astiba' dabbobin daji kamar irin su kura irin su zaki irin su damusa irin su kerkeci duk gaba ɗayan su wato makaruhi ne cin naman su amma mu amma da yawa daga cikin wanda ba mazhabin malikiya ba suna ganin cewa wato haramun ne kamar irin su mage da dangin su irin su kura da zaki da damusa da su kerkeci duk wata dabba da take farautar nama ta ci to ita ma haramun ce kuma abin da yafi kusa din a ce eh haramun din ne saboda wato akwai abubuwan da wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta su na daga nau'in waɗannan mushan da jinin kuma duk malamai sun hada kan halaccin su kuma a cikin alqur'ani an faɗi cewa wato mushe ne suna ciki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatani waddamani an halatta mana wato almaitatan wato mushe guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljarad walhut mushan fara da mushen kifi an halatta mana shi to kaga annan salatu ya kira su da mushi an kira su da maita kuma anan Allah subhanahu wataala ya ce wato illa an yakuna maitatan anan kuma annan salatu ya kira su maitatan kuma yace halal ne amfani da su kuma duk dakwacin malamai sun yadda halal ne idan me kuma wanda ya haramta ba za a haramta su to ala ayi halin dukkanin suna da dalilai kuma maganganun su suna nan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uhillat lana maitatan wa daman daman ko kuma jini guda biyu shine al kabidu wa tuhla wato hanta ita ma hanta ya talanta jini ce gaba ɗayan ta jini ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halatta ta so kaga kuma malamai gaba ɗaya sun yarda halalci tana daga cikin ma wato nau'in nama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ci an fahimta to wannan wato ya nuna cewa akan samu hadisi ingantacce wato ya faɗi wani wato yayi wa aya tafsiri saboda dama aikin annabi sallallahu alaihi wasallam shine لتبين للناس ما نزل إليه هذا الله يسير من ذلك دان كبينا ومتاني أبن دعك سوك النسو دعك إذن يا أكسا ما آية دعك سامونا حديثكما يئيك في آية ديوة دعك سيما لمي سنة كربوه النن أقوي ديوة أقوي وصل دعك سيما لمي نسو إن دي آية تارغة تشغر دعك أبو دون أنت ما حديثي سنة جنن سوا واتو باتا wato aiki da wannan hadisi amma ala ayi halin wannan ba malamai da yawa sun yi magana kan cewa wato dabbobin dajin kamar su kura da zaki haramun ne amma sahabin mu na malikiya kuma su wato makaruhi ne shi yasa za ka ga mutanen mu suna cin mage muzuru suna cin muzuru ai farauta yake yana da fika yana da wato fara ta kumburi yake kama yake farauta da shi to wannan haramun ne bisa rinjayen maganganun malamai na hadisi akwai maganganu masu tsoho akai za mu iya koma mu karanta a inda wato maganganun suka fito Allah ya samu dace abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu ladan baki daya idan na yi kuskure a ciki Allah ya gafarta mu الله يسامح جميع الدنيا لافيه اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اعطنا الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله